This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 4 ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanan labarai.
Shugaba Joe Biden na Amurka ya ce ba gudu ba za da baya a tsayawar shi takara a zaben 5 ga watan Nuwamba da ke tafiya a Amurka. Isra'ila ta sake kai harhare a kudanci da tsakiyar zirin Gaza. Amurka za ta kara ba da tallafin makamai zuwa Ukraine.
To kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kimanin mutane shirin ne suka mutu a wasu da dama kuma suka jikkata sakamakon rikicin da ya barke tsakanin makiyaya da manoma a wasu ƙauyuka na jihar Jigawa.
Sun kai report wajen su ba a ɗauki wani mataki ba, suna ganin alamun cewa wannan Fulani suna shigowa da kaɗan-kaɗan. Suka shigo musu gonaki, su kuma suka ce ba za su gani ba, suka dinga harba-harbin suna harbin sukiya, su kuma suna neman kariya.
Haka kuma za a ji cewa yayin da cece-kuce ya barke tsakanin manoma a jihar Niger, kan cewa gwamnati ta kwace musu gonaki don gudanar da wani shirinta. Gwamnan jihar na cewa ba haka lamarin yake ba.
Ko ba wanda aka makarfa-karfa aka ba filin shi, kuma wannan abin da ke ciki gwamnati tana da filaye nata da ba iyaka, muna kiran shi government reserve.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton da muke dauke da su. Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali, wanda a yau zai duba illolin miyagun ƙwayoyi ga iyalai musamman mata a wannan zamani, wanda Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Laraban nan ne shugaba Joe Biden ya yi kememe da shan alwashin tsayawa takara a zaben da ke tafe, inda ya yi fatali da ɗaya maɗiɗin da ake na cewa rashin kataɓutsin shi a muhawarar da aka yi za ta shafi takarar shi, inda ake kiran da ya jaye daga tsayawa takara a zaben 5 ga watan Nuwamba da ke tafe. Biden ya shaidawa ma'aikatan shi ta bakin wani jami'i a yakin neman zaben shi cewa ba gudu ba ja da baya a tsayawar shi takara. Ya ce shi ne shugaban jam'iyyar Democrat, don haka ba wanda zai janye shi gefe. Biden da mataimakin shugaban kasa Kamala Harris sun yi wata bayana ta bazata a yayin wani kira na kwamitin kasa na jam'iyyar Democrat, inda suka yi amfani da lokacin wanjayin ɓarjagumunsu kan batutuwa da suka shafi zaben na shekarar 2024. Biden ya ce kar a ji da shi zai miƙe da ƙarfin shi bayan kayan da ake ganin ya sha a muhawarar da aka yi a makon jiya tsakanin shi da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. A jiya Laraba, dakarun Isra'ila suka kai hare-hare a yankunan tsakiya da kudancin zirin Gaza, a yayin da dubban Falastinawa ke gararambar neman sabon wurin da za su tsugunna bayan da Isra'ila ta fitar da gargaɗin ficewa daga yankunan a kwanan nan. Dakarun na Isra'ila sun ce sun kaikaci mayakan Hamas ne da kai hare-hare ta sama a birnin Rafah da ke kudanci. Wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe mutane uku da ke cikin wata mota, cewar jami'ai a yankin. An kuma kai wasu hare-haren ta ƙasa a arewacin Gaza, a Shujayya da ke yankin gabashin birnin Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa game da umaran da Isra'ila ta fitar na ficewa daga mafi yawan sassan Khan Yunis da Rafah, da ya haɗa kusan kashe 1/3 na zirin Gaza, ya kuma shafi farar hula har 250,000. A wani labarin makamancin wannan, Isra'ila na nazari akan wasu shawarwari da Hamas ta aike ma masu shiga tsakani na Qatar a jiya Laraba, inda Isra'ila ta tabbatar da cewa tana nan tana tantance martanin na Hamas game da batun yarjejeniyar zaman lafiya da zai hada da sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta. masu shiga tsakanin kan batun sakin waɗanda aka yi garkuwa da su din sun mika martanin na Hamas ga tawaggar masu shiga tsakanin. Isra'ila ta ce tana nazarin martanin, za ta kuma sanar da matsayarta a gare su, cewar wata sanarwa da aka fitar daga ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu a madadin hukumar leƙen asirin ƙasar ta Mossad. Masu shiga tsakanin da suka hada da Qatar, Masar da Amurka sun shafa watanni suna aiki domin ganin an cimma yarjejeniyar da za ta kai ga sako mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen yakin. Daga cikin ƙudurin da Hamas ɗin ta gabatar na ranar Laraba, akwai yarjejeniya mai mataki uku da shugaban Amurka Joe Biden ya baje a tebur tun da farko. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Na an jima kaɗan hawadar sake dawo da labarai kafin nan, kimanin mutane shida ne suka mutu, wasu kuma da dama suka jikkata sakamakon rikicin da ya ɓarke tsakanin makiya da manoma a wasu ƙauyuka na ƙananan hukumomin Dutse da birnin Kudu a jihar Jigawa. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun a makon jiya ne takaddama ta kaure tsakanin ɓangarorin biyu a yankin dajin baranda na ƙaramar hukumar Dutse fadar gwamnatin Jigawa. Al'amarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla uku gabanin jami'an tsaro su kai ɗauki yankin. Duk da cewa gwamnati ta ɗauki matakai ta hanyar jan hankalin ɓangarorin biyu, tare ma da kafa wani kwamiti na musamman wanda ya kunshi dukkanin masu ruwa da tsaki da nufin warware matsalar. Amma kwatsam sai a Talata aka sake samun karan batta tsakanin makiyaya da manoma a ƙauyukan Safa da Gauraki na yankin ƙaramar hukumar Birnin Kudu da ke makwataka da ƙaramar hukumar ta Dutse, inda aka jikkata mutane da dama, kuma wasu mutane uku suka riga mu gidan gaskiya. Malam Musa Alhassan ya baza guda ne cikin mazauna lardin da lamarin ya faru, ya yi min ƙarin bayani.
Wanda Fulani suka shigo cikin gonakin mutanen gari, su kuma mutanen gari suka ce za su gane alamun. Kilin da ambulance a kwami ya fara cewa wajen. Zan ma sun kai report wajen ƴan sanda, su mutanen ƙauyen, mutanen Safa ɗin nan, sun kai report wajen su uku. Ba a ɗauki wani mataki ba, suna ganin alamun cewar wannan Fulanin suna shigowa da kaɗan-kaɗan. Suka shigo musu gonaki, su kuma suka ce ba za su gani ba, suka dinga harba-harbin suna harbin su tsakiya, su kuma suna neman kariya. Ƙauyuka ne dama ga su nan, wajen ƙauye tara ne. To da mutane suka fito wajen garuruwa uku, mutum su kuma Fulani da suka ga cewar abin gashi ne ya tasa musu, shi ne suka gudu. To a cikinsu ma Allah ya kawo ajalin mutum.
Cin daga jiya ne dai jami'an tsaro suka ci gaba da sintiri a yankin domin tabbatar da doka da oda. A cewar kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa DSP Shisu Lawan Adam.
To bacin mun samu labarin dangane shi area commander na Birnin Kudu ya haɗu da sauran jami'an tsaro inda suka garzaya wannan ƙauyuka domin a ji a ga me yake faruwa. Aka yi nasara aka kwantar da tarzomar, har kuma su waɗannan suka samu suka gudu. Sai dai an yi nasarar samu wasu daga cikin shanunsu guda 15 da suka bari, sannan kuma an kama makiyaya guda 5 wanda su ɗan asalin garin ne. Jami'an bacin an kwantar da tarzoman, sai kuma aka ƙara kai wasu wanda za su ringa sintiri a wannan ƙauyuka domin a samu kwanciyar hankali.
Shugaban kungiyar Miyar ta Allah ta makiyaya ta ƙasa reshen jihar Jigawa Alhaji Adamu Abdullahi Babura ya ki cewa ofan game da wannan al'amari, amma majalisar masarautar Dutse ta ja hankalin ɓangarorin biyu su kai zuciya nesa kuma su ci gaba da mutunta juna.
Zaman lafiya ya fi komai a duniya daɗi. Muna kawar da muke faɗa muku, muke muku gargaɗi cewa muna roƙonku don Allah da Annabi kar mu ƙara jin rigima irin wannan al'amari. Idan kai manomi ne ko nema ta'adi, akwai shugaba a garin, sai ka je ka gaya mishi, ka nemo shi ta kaka. Idan kuma kai mai kiwo ne, aka tare gurin kiwonku, kuma akwai hukuma kusa da ku, akwai mai gari, akwai kowa, sai a gaya masa buhun da muke bugawa ne a zuwa rufe wurin. Sai a ɗau mataki, ɗaukar doka a hannu.
Alhaji Basiru Sanusi kenan Galadiman Dutse, kuma babban dan majalisar sarki. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawata da kashi na biyu na labaran duniya.
Amurka ta shirya tsaf domin aika ƙarin makamai ga Ukraine domin tsaron sararin samaniyar ƙasar da ya jigata, tare da ƙarin makamai masu linzami da ke cin dogon zango domin agazawa wajen takawa dakarun Rasha burki. A ranar Laraba, Pentagon ta bayyana a hukumance wani tsarin tallafin tsaro mai mataki biyu ga Ukraine da aka kiyasta ya kai na sama da dala biliyan biyu da miliyan dubu ɗari uku. Tallafin na farko ya hada da makamai masu linzami, roka-roka da makaman atlari daga rumbun makaman Amurka da aka kimanta sun kai har na dala miliyan ɗari da hamsin. Sauran mahimman makaman sun hada da makamai masu linzami ƙira Hawk domin kare sararin samaniyar Ukraine da alburusai manyan makaman atlari masu ɗimbin hanyoyin sarrafawa da ake kira HIMARS. A watan jiya ne kotunan Rasha suka mi kasan macin kama wasu 'yan jarida uku da ke gudun hijira a wajen kasar a wani yunkuri da masu sharhi suka ce an tsara shi ne domin cin mutuncin masu caccakarta da suka tsallake iyaka kasar suka fice. A ranar 17 ga watan Yunin wata kotu a Moscow ta bayar da umarnin kama Ekaterina da Roman Anin bisa zargin yada abin da fadar Kremlin ta fassara a matsayin yada labarin kanzan kurege akan sojojin Rasha. A wata shari'a ta daban a ranar 27 ga watan Yunin wata kotu ta bayar da umarnin kama Farida Kurbangliyan bisa zarge-zarge tabbatar da ayyukan ta'addanci da yada abin da Moscow ta bayyana a matsayin yada labaran ƙarya akan dakarun na Rasha. Kurbangliyan ta yi aiki a matsayin mai dauko labarai a kafar yada labaran kasar, tana kuma da wani dandali da take hira da 'yan siyasar Ukraine da na Rasha a kafar YouTube kamar yadda rahotanni suka bayyana.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jihar Niger dake arewacin Najeriya ana ci gaba da cece-kuce game da wani babban aikin gona da gwamnatin jihar ta dauko inda take amfani da gonaki na wasu mutane domin noma da kiwo. Wasu daga cikin mutanen da aka karɓi gonakin nasu suna ƙorafin cewa gwamnati ta kwace filayen nasu da ƙarfi ba tare da diyya ba. Sai dai a wata hira da muryar Amurka, gwamnan jihar Muhammad Umar Bago ya ce ko kaɗan ba ƙarfa-ƙarfa suke yi wa mutanen ba.
Ko ba wanda aka makarfa-ƙarfa aka karɓi filin shi, kuma wannan abin da ke ciki gwamnati tana da filaye nata da ba iyaka, muna kiran shi government reserve. Reserve din nan kuma gwamnati tana da shi ne yana kundin tsarin ƙasar Najeriya. Wa'ansu na gwamnatin tarayya ne, wasu gwamnatin jiha ne. Kuma wa'annan reserve din akwai forest reserve a cikinsu, akwai kuma grazing reserve a cikinsu. To noman da muke so mu yi ba wai noma kadai na hatsi ba, akwai noman dabba, akwai noman kifi, to akwai noman itatuwa ma. To a wayannan wuraren muka duba cewa bari mu fara yi su gani. Bayan haka kuma muna nan muna magana da masarautu gabaki daya sun ba mu haɗin kai filaye da yake na masarauta ne na kuma mutanen da suke so a yi noma da su ne, wanda da duk yanda za a yi shekara so ɗaya zai yi noma, in kuma ya yi noman ma kila a cikin yana da hekta kamar a ce guda 100 da ke zai noma hekta guda 2. To wannan tsarin da muka kawo za a samu a noma wannan hektar gabaki daya guda 100 din, sannan kuma duk abu ɗaɗin da yake so shi amfani da shi za a bari amfani da shi, fili nashi ne ba karɓa ba a hannun shi, noma ne ko aiki a ciki. So da ko an noma mashi ko ba noma mashi ba, shekara zai kare ba abin da zai noma a ciki.
To mai girma gwamna, ko wane matsayi kake so jihar Niger ta kasance a matsayin akan gaba akan harkar noma a Najeriya?
Ba wai a Najeriya kadai ba, Afirka gabaki daya, saboda jihar Niger tana da hekta miliyan 83 da ɗan dugo kadan. Kuma wannan hektar da take da shi, noman da ake nomawa Afirka gabaki daya, South Africa don su da ban tsammana an noma a dunkule hektar miliyan 10 ba duk Afirka. Bayan haka kuma yanzu muna nan muna kokarin gyara hektar guda miliyan 1. Duk Najeriya, kuma duka girman Najeriya a hada duka inda ake noma ba hekta miliyan 1. To saboda haka ko a masara ne kawai muka yi hekta miliyan 1 yanzu, cewa duk noman da ake a Najeriya na masara mun riga mun kasata. bayan haka mun tabbatar da cewa za a iya noma su uku a shekara a jihar Neja, saboda muna da manya-manyan rafi da suke ba da ruwan lantarki kamar dam da muke da shi na guda hudu. Muna da Kayinji, muna da Jaba, muna da Shiroro, yanzu gashi muna da Zungeru, muna da River Niger na bi cikin Niger, muna da River Kaduna na bi cikin Niger. Wayannan manya-manyan ruwa, muna da Gurara Waterfalls, Gurara kuma ita take ba har Abuja ruwan sha. To haka arziki na ruwa yana da yawa a cikin jihar Neja, arziki na fili yana nawa a cikin Neja. To saboda haka na tabbatar da idan Allah, inda muka dauko wannan abun, in Allah ya yarda zamu ci da Najeriya kuma zamu ci da Afirka gabaki daya.
Gwamnan jihar Neja kenan Muhammad Umar Bago a tattaunawar sa da abokin aikin Hafiz Baballe. To shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tanka huiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Duk in ka dauko abubuwan, duk dai tushen dai rashin ilimi ne.
Duk wannan magana da muke akan tarbiyya ne, tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma ƴaƴan. Mun dai shigo wani yanayi ne na zamani.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya karbi bakuncin Dr. Zara Yusuf, shugabar wata kungiya da ke kula da mata da kananan yara a Damatar jihar Yobe, da Hajiya Aisha Muhammad ya kasa shugabar kungiyar mata mai tarbiyyar tawa a jihar Kano, sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai, domin nazarin batun karuwar shan miyagun kwayoyi a arewacin Najeriya da ake samu tsakanin mata, har da matan aure da zaurawa. Magidanci Abdullahi ya fara bayani kan inda aka baro shirin a tattaunawar da wakilinmu Madina Dauda ta jagoranta lokaci ya kwace mana, inda kuma zamu tashi kenan yau.
Duk in ka dauko abubuwan, duk dai tushen dai rashin ilimi ne. Ko da yake wasu za su ce ai ga masu ilimin nan suna sha, wasu ma ƴan matan jami'a ne suke sha, wasu ma ai maganan shi ilimi ba wai kawai ka je wajen malami ya koya maka rubutu da karatu ba shine ilimi.
Kana nufin zaman duniya zamantakewa ne?
Ilimi duka da na zaman, akwai ilimin da ko a kasuwa ko mun kudin ka ba za ka iya sayan sa ba. Akwai ilimin da ko a wace jami'a ba, ko na alkahira ba za ta iya samar da shi ba. Dalili kuwa shine akwai ilimin da za ma koya daga makwabcinka, akwai ilimin da za ka koya daga mijinka, mijinki za ki iya koya daga mijinki, akwai ilimin da za ki iya koya daga kawayenki tun kina yarinya. Saboda haka ni ina ganin cewa tushen matsalar nan namu, matsalar ita ce ba wai kila baya faruwa a Kudu ba. Ki iya tunawa cewa addininmu wani ma fa ya dauka kawai da Allah yake fadin cewa ya haramta shan giya, misali ita giya kawai ita ce haramun din kawai. Zaka sha kwayanka ba giya bace, zaka je ka sha totolin dinka ba giya bace. Irin wannan tunanin kaga jahilci ne, komai ilimin mutum. Saboda haka nake cewa rashin ilimin nan kada duka ki fadan kadanya. Ko irin ilimi yana da muhimmanci. Shi ilimi ana ma iya koyon shi ko ba a wajen wanda ba musulmi ba, kuma ya maka amfani in kai amfani da shi. Kin take mun ilimi ba kar mu wasa da shi. Tun farko duk kasar ku bantu al'umman da ta yi wasa da ilimi, musulmin nan da ya mace ko namiji suna ka cikin hadari.
Hajiya Aisha, barin dawo gare ki. Kin ji bayanan da Alhaji Abdullahi ya faɗi cewa rashin ilimi yana sa mata su shiga wannan hali, ke kin yadda da wannan bayanin?
Shi ma dai zai iya zama yana cikin sanadi, amma ni ko ina kallon shi a matsayin an bar tarbiyya. Tarbiyya ce aka bari tunda duk
tun baya
duk wannan magana da muke akan tarbiyya ne, tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma ƴaƴan. Ta ina za a fara? Tun daga farkon aure su kansu mazajen, wataƙila ka je ka auri matar da bata dace ba, ko kuma ke baki nasara kin auri mijin da ya dace ba, ko kuma wani sa'in sai ki ga cewa su an bar wa mata wahalalun yaran, sai ki ga tarbiyyar ma mace ta kasa iyawa, sai tarbiyyar ta zo kamar tafi
mata yawa,
sai ya fi karfinta, because ƴaƴa ne fa yanzu zaki gansu ƴan mata sai ki tuba miji ta ina suka bullo ina iyayensu daga sama suka fado ba su da mafadi a dangi ba su da mafadi a gida in babanki ya mutu babu wani wan baba ba kanin baba ba wanda zai saki a hanya daidai sai dai ko a baki ko ki ta tafiya muna da aiki sosai saboda wallahi ranar kiyama mu su kansu uncles da su waye waye da ya shafi dangi wallahi zai san ansa tunda kaman amana aka ban musu yaran nan ki rasa ta ina ma suka samu wannan tarbiyyar na shaye shaye
to amma ai wasu na cewa mace ba ta iya rike bakin ciki a zuciyarta ya kila yana iya sama zuciyar ta fashe har ta rasa ranta wasu sun riga sun gaya mata cewa in ta sha waɗannan kwayoyin mai yiwa zai ba ta sauki ba kiya ganin dalilin kenan
to ni dai musulma ce kuma ni na san a tarbiyyar da na tashi da musulunci ba abin da yafi karfin ubangiji ba wani bakin ciki da zai dame ki da zaki ga ubangijin ki ba ya miki maganin sa saboda haka ni ban yarda da wannan shaye shayen wani zai cire wa mace wani bakin ciki ba wani tashin hankali mun dai shigo wani yanayi ne na zamani zamani ne ya mai da wannan abin ba kawai dawa ya san wani shaye shaye ni wallahi ina shan zan yi tari a bani su benelin in sha ni ban taba sanin wai wannan ma in ka shashi da yawa zai kai ka wani yanayi ka sha irin cough syrups din da aka suka mai da shi ya zama abuse tunda ba yanzu ba a bayarwa ma asibiti in kika je ma sai a hana ki to saboda mutane sun mai da shi ya zama mana masifa Hajiya in na tashi baki wani labari da kwanan nan ina jin babu sati uku bin na zo ne coming across wannan wallahi yarinya ce yar shaye shaye ni dan ana fada ma irin wanda ake kawo ban taba ganin wacce tantiriya bace irinta saboda kwata-kwata rayuwarta a shaye-shaye take bata ma san inda take ba bata san inda take ba duk abubuwan da take wallahi bata san me take yi ba ina ga sai da ta kwana biyu ta dawo hankalinta sannan ta fahimci ma me take yi tana zuwa da ta gani sai ta rungume ni ta ce ni ma ina so in zama ke ina da na sanin rayuwar da na shiga sai na ce mata me ya faru sai
ta ce har tana ma nadama
eh tana nadama saboda na zaunar da ita nayi magana na awanni sai da yawuna ya bushe saboda in samu in jawo hankalinta amma a ƙarshe da take mun bayani abin zai baki ciwo zai baki takaici kamar sanda na fara shin fada na ce iyaye su suke saka ƴaƴa wani sa'in su shiga wannan yanayi saboda a lokacin kamar mahaifiyar ma ita ta bata gudunmawa saboda tana siyarwa kuma duk yayin da yarinyar ta tafi ta bar gida ma bata san inda take ba da ta samu ma aka samu ta misali ta dawo gida idan yarinyar ta shiga wani yanayi ne sai miki zaki cika za in a so miki kaza kin gane a mika irin abubuwan da ita kuma yarinyar sai take ce min yaya za a yi mahaifiyarta ta dinga bata ita tace ta zama cewa ita ta bata gudunmawa na wannan yanayin da take ciki saboda haka ita yanzu ba za ma ta iya zama gida ɗaya da ita ba saboda zancen ma ba daɗi har samari kin gane kamar suna sharing so kin ga tarbiya ina take
babu
ina tarbiyyar take mu iyaye mata mun saki tarbiyya mun bai ƴaƴanmu kaman ko dabba ma yanzu sun san wannan tabu wannan mu ƴaƴan namu ma sun fi ƙarfin mu suna gidajen mazajen nasu ba wani ma bi muke yi mu ga wani hali suke ciki ba idan kin zo kai da burinki yake ta aure mai kuɗi shikenan in ta aure mai kuɗi tana zaune lafiya kalo ba wani wannan baki san halin da take ciki ba kowane mai kuɗi bane mai kwanciyar hankali
ba a bibiya a ga yaya zaman
ku wasu take ba a bibiya kawai in an baki kina cikin gidanki na da kyau kina da kwanciyar hankali shikenan kawai komai daidai ba duka bane iyaye da in ƴa mata zo ta ce ga matsalar suke ciki ma za ta iya taimakonki wato ba kora ki za ta yi je ki dai gidan koda ba daɗi gidan kina samun zaman lafiya ni ina sha'awa ina nuna mutane gidanki ni kake kawo ne dan Allah je ki haƙuri ki zauna a yanda kike misali so san abun duniya da kwadayi
yana daga cikin
wallahi yana daga cikin abubuwan da suke tabata tarbiyya
Dr. Zara Baran zo gare ki kin ji dai bayanan Hajiya Aisha da Abdullahi Kwarbai akwai waɗanda ke cewa zamantakewan aure yana sa mace ta fita daga hayyacinta ta shiga yin waɗannan abubuwan me kike ganin yake kawo sabanin da har mace za ta koma ga kwayoyi maimakon hulɗa da mijinta
to kin san dai shi al'amarin aure in dai har aka ce mutane biyu sun zo sun zauna batun a ce ba za a samu sabani ba da ba zai yi ba amma yaya za a yi ai managing sabanin ta yaya za a samu zaman lafiya ko da a ce ana fadin ne zaman to fadan ba shine abin da aka sa a gaba ba to ni ina kaman a matsayina na mace ina ga ba wai rashin fada a gidan aure shine abin mai muhimmanci ba a'a mace kar ta je ta zauna ideal a gidan awa
samu
abin yi idan ba sana'a ba idan ba aiki ba idan ba to ya zamanto dai kar ta zauna kawai ta nade hannu sai yanda aka yi sai yanda aka kawo mata sai yanda aka bata to duk lokacin da aka samu sabanin abin da ita take tsammani a wajen mai gidanta to dal za samu matsala miji shi kadai an bar shi da tarbiya shi kadai an bar shi da je nemo ya kawo ga yanayin rayuwa yanda ya canza idan har ta ga cewa tana neman wani abu a gurin miji da kila yana mata yanzu ya zama to baya samu yayi ko kuwa wani abu dalili ya sa yanayin tattalin arzikin ya ragu to ko kuwa dawainiya yayi yawa akan to ita ba za ta yi la'akari akan cewa yanzu matsalan an samu matsala bane a'a sai ta ga cewa a'a ko yana hana ta ne ko yana rage mata samun da yake yi ne ko yana boye mata ko kuwa ma baya so ya bata daga nan sai ta je ta fara samun kawaye waɗanda za su gurbata mata tarbiyya su sa ta a wani hanya wanda suna gani kamar shine alternative
to duniya aka ce budurwar wawa kuma duk da yake masu iya magana sun ce wanda ya nisa baya jin kira kwararru na ganin akwai mafita a wannan lamarin To wannan mafitar za mu nemi sani mako mai zuwa. Sai ku kasance tare da mu. Yanzu dai a madadin bakin namu Dr. Zara Yusuf da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai da magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai. Sai wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar da kuma Dadi Balawai da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya. Sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to a gaida alheri don wannan ko kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon
cewa sashen Hausa na muryar Amurka na gabatar da shirye-shirye masu kayatarwa na haɗin gwiwa da tashoshin radio da muke kawance da su a ƙasashen Afirka. Ku kasance tare da muryar Amurka kowace ranar Juma'a a shirinmu na ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana don jin shirin ɗan gari da kuma shirin daga ƙawayenmu na tashoshin Afirka. Muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
To wannan haka yake da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takeice
to Sarfilo a takeice a ranar Laraban nan ne shugaban Amurka Joe Biden yayi kememe da shan alwashin tsayawa takara a zabe da ke tafi inda yayi fatali da yama didin da ake na cewa rashin katabutsin shi a muhawarar da aka yi za ta shafi takarar shi inda ake kiran da ya jaye daga tsayawa takara a zaben 5 ga watan Nuwamba da ke tafi Biden ya shaida wa ma'aikatan shi ta bakin wani jami'i a yakin neman zaben nashi cewa ba gudu ba ja da baya a tsayawar shi takara yace shine shugaban jam'iyyar Democrat dan haka ba wanda zai janye shi gefe A jiya Laraba dakarun Isra'ila suka kai hare-hare a yankunan tsakiya da kudancin zirin Gaza a yayin da dubban Falastinawa ke gararambar neman sabon wurin da za su tsuguna bayan da Isra'ilin ta fitar da gargadin ficewa daga yankunan a kwanan nan Dakarun na Isra'ila sun ce sun kaikaci mayakan Hamas ne da kai hare-hare ta sama a birnin Rafah da ke kudanci. A wani labarin makamancin wannan Isra'ila na nazarin akan wasu shawarwari da Hamas ta aiki ma masu shiga tsakani na Qatar a jiya Laraba, inda Isra'ilin ta tabbatar da cewa tana nan tana tantance martanin na Hamas gaba da batun yarjejeniyar zaman lafiya da zai hada da sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta. Masu shiga tsakani kan batun sakin na waɗanda aka yi garkuwa da su sun miƙa martanin na Hamas ga tawagar masu shiga tsakanin inda Isra'ilin ta ce tana nazarin martanin za kuma ta sanar da matsayarta a gare su. Amurka ta shirya tsaf domin aika ƙarin makamai ga Ukraine domin tsaron sararin samaniyar ƙasar da ya jigata tare da ƙarin makamai masu linzami da ke cin dogon zango domin agaza wajen takawa dakarun rasha birki. A ranar Laraba Pentagon ta bayyana a hukumance wani tsarin tallafin tsaro mai mataki biyu ga Ukraine da aka kiyasta ya kai na sama da dala biliyan 2 da miliyan 300,000. A watan jiya ne kotunan Rasha suka miƙa sammacin kama wasu 'yan jarida uku da ke gudun hijira a wajen ƙasar a wani yunkuri da masu sharhi suka ce an tsara shi ne domin cin mutuncin masu caccakarta da suka tsallake iyakar ƙasar suka fice. A ranar 17 ga watan Yuni wata kotu a Moscow ta bayar da umarnin kama Ekaterina da Roman Anin.
To madalla a gaishe ki masu raro bakin abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai a tare maimaitin shirin an jima kaɗan da hantsi. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kan amaladin Hawwa Sharif da taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yau Malama Nashwan. Mr. Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa assalamu alaikum.